politique,
oui,
et de l'économie maintenant. Mm. Et voir.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 8 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji yadda wasu tsoffin sojojin Najeriya ke faɗi tashi neman haƙoƙinsu bayan sallamar su da gabakin aiki saboda wasu dalilai da suka hada da waɗanda suka jibanci cin amanar ƙasa.
To ba mazanin ba koren ba, ya kamata a ce an ba su haƙoƙinsu. Koren su ne yana ɗaya daga cikin ƙarin ta'addanci wanda yanzu kana jin wata sabuwar ƙungiyar ta'adda tana fita da sauransu.
Za kuma a ji martanin wasu jama'a kan zaɓar wata 'yar asalin Najeriya, Kemi Badenoch, a matsayin shugabar jam'iyyar Conservative a Burtaniya.
To gaskiya babban farin ciki ne sosai ga Black community da ke ƙasar Ingila kasancewa ta mace ta farko baka da ta zama shugaban jam'iyya ta Conservative.
Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Mai da kaina ke gabatarwa, inda yau shirin ke hasashen yadda dangantaka za ta kasance tsakanin gwamnatin Trump ta gaba da sauran kasashen duniya ta fuskar tsaro. Sannan da yake yau Juma'a ce, za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Kamar yadda aka sani dai, lambar da za a kira ita ce 2-2-9-6-6-6. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Jami'ai a Ukraine sun ce Rasha ta kai hari a yankunan Odessa, Kharkiv da Kyiv cikin daren Alhamis zuwa wayewar garin Juma'a, inda ta yi amfani da jirage mara matuka, makamai masu linzami da bamabamai. Hare-haren a cewar Ukraine sun lalata gidaje da ababen more rayuwa, lamarin da ya kai ga mutuwar mutum guda tare da jikkata wasu 25. Jami'ai a Kharkiv sun ce Rasha ta harba wani bom wanda ya fada kan wani bene mai hawa 12 da safiyar Juma'a. Wannan sautin masu ayyukan ceto ne suke kokarin yanka karafa don kubutar da waɗanda baragozan gine-gine suka rufe su sanadiyar hare-haren da Rasha ta kai a yankin Kharkiv. A yankin Odessa, 'yan sanda da jami'an ba da agajin gaggawa sun faɗa wa kamfanin jallancin labarai na AFP cewa jirage mara matuka da dama sun haddasa gobara a yankin. Isra'ila ta ce za ta buɗe kofar shiga da kayayyakin agaji zuwa cikin yankin zirin Gaza, yayin da Amurka ke ƙara nuna matsin lamba kan a tallafawa Falastinawa waɗanda suke fama da matsalar ƙarancin abinci da matsuguni tun bayan ɓarkewar yakin Isra'ila da Hamas. Wata sanarwar haɗin gwiwa da ma'aikatan tsaron Isra'ila da hukumar tsare-tsaren gudanarwa a yankunan da Isra'ila ta mamaye suka fitar a yau Juma'a, ta ce za a buɗe yankin Kisufim domin shiga da kayayyakin agaji. Sanarwar wacce aka wallafa a shafin X ta ce dakarun tsaron Isra'ila da hukumar wacce ake kira COGAT a takaice suna bin umarnin shugabannin siyasar ƙasar ne a yankunan da ake yi na ƙara faɗaɗa kofar shiga da kayayyakin agaji a yankin na Gaza. Matakin shirin buɗe wannan hanya na zuwa ne yayin da wa'adin da Amurka ta ba Isra'ila na kwanaki 30 kanta buɗe hanyar shiga da kayan agaji ke gab da ƙarewa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a babban birnin ƙasar Mozambique, lamarin da ya kai ga 'yan sanda suka harba hayaƙi mai sa ƙwalla da harsashen roba, yayin da ake ci gaba da rikicin da ya biyo bayan zaɓe a ƙasar wacce ke kudancin nahiyar Afirka. Zanga-zangar ta samo asali ne bayan zaben da aka yi a watan da ya gabata wanda ya ba jam'iyya mai mulki damar ci gaba da zama a kan karagar mulki, zaben da ake zargin an yi maguɗi. Jam'iyyun adawa da 'yan ƙasar da dama sun yi fatali da sakamakon zaben shugaban ƙasar na ranar 9 ga watan Oktoba, yayin da ake ci gaba da fuskantar tarzoma a Maputo, babban birnin ƙasar da sauran manyan birane, inda 'yan sanda ke amfani da ƙarfin to wajen murƙushe masu boran. A jamhuriyar Niger ana ci gaba da tafka muhawara bayan an nasarar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi a farkon makon nan, inda ya kada a takarar jam'iyyar Democrat kuma mataimakiyar shugaban ƙasa mai ci Kamala Harris, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
Jama'a na cewa daman sun san za a rena saboda turawan kasar Amerika uwar demokaradiyya ba su shirya ba domin mika ragamar mulkin kasar su ga hannun mace, kamar yadda Jafaru Jimrau Sarkin Shanu masanin lamuran kasa da kasa yake cewa.
Inda tsakanin namiji da mace ne mace mata kagaya cikin Turai, to kaga kuma haka aka yi. Irin yadda aka yi tamanin Kamala Harris za ta kagaya, sai gashi kwatsam muka ji Donald Trump ya doki abin da mutane duka ba tsammani. Dan na imani Allah nan da Afirka mutane dama ba su yi tsammanin ba Donald Trump zai kai gariya. Amma da kullum zuwa za a yi muna hidda matanmu waɗanda ba su taɓa sanin dala 20 ba a gama sun jika su ko jika 100 dan dai a nuna musu ya su masu ba su tashi da kansu. Wannan ba ci gaba ba ne.
A ɓangaren Gambo Adamu wani ɗan jarida shugaban gidan rediyo amfani ta birnin Kwanni, wannan kayan da Kamala Harris ta sha a zaben ƙasar Amurka na nuna cewa turawan yamma dodore done suke wa ƙasashen nahiyar Afirka wajen cilastar da su doli sai sun dama da ƙiyamata.
Babu yadda ai ake su dai Amurkawa ba dai wata jafata ba ta daban ba yadda za a yi ake baka sun dauki mace ta jagorance su da sunan matsayin shugaban kasa ba ta yiwa in dai ba Amerika ne.
A cewar wata mace a gugurmaya mai suna Aishatu Malam Barmu, ai a kasashen mu na nahiyar Afirka daman ba wuri ga diya mata na shugabancin kasa saboda addini da al'adu.
An gabu kasashen nan namu na musulmi shina da wuya kuma ke da kanki ma mace kana tuba to san tin she ne na a cike ta zaki jagoranta da duniya zaki shi da ba ki da kanki a rayuwarki. Amma mu ne kasar mu ta musulmi he, ko mace ta hito takara wallahi ba lalle na fita ci wannan zaben.
A nan gaba a Najeriya yanda za a kalli juna garin da garin tsakanin Turawa ƴan gurin doli, kasashen nahiyar Afirka su baiwa mata hili a yi gaba da gaba da su wajen mulki, da ƴan nahiyar Afirka da suke cewa ba ai su ma Turawan ba su shiriyin haka ba a wannan lokacin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To karshen labaran duniyar kenan. To a gaida Mahmud Lado da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, wasu sojojin Najeriya da aka sallama daga aiki saboda dalilai masu nasaba da zargin cin amanar ƙasa da dai sauransu tun shekarun baya, har yanzu ba a biya su haƙoƙinsu ba, abinda wasu ke fassara wannan hali na gwamnati da mai dokar bacci ya koma gingiɗi baya ga haɗarin da ke tattare da sallamar mutum mai iya sarrafa bindiga ba tare da biyansa ba haƙoƙinsa na tsawon lokaci, musamman ma a wannan murra. Lamiɗa Abakar, gare ka.
Wasu sojojin Najeriya kimanin 70 da wani hukunci ya ratsa kansu na kisa sakamakon laifuffuka da dama da rundunar sojan Najeriya ta kama su da su a shekara ta 2014 bayan sun ki zuwa fagen daga na yaƙi da 'yan ta'addar Boko Haram a dalilin cewar ba su da makaman yaƙi kamar yadda ya kamata. Kodayake dai bayan wani lokaci a shekara ta 2021 gwamnatin Najeriya ta ce ta yahewa sojojin na Najeriya, to sai dai kuma har kawo yanzu suna jiran gawan shanu kan haƙoƙinsu. Da hakan kuma na ji ta bakin wani jami'in sojan Najeriya wanda ya bukaci a saka sunan shi, inda ya ce suna bin rundunar sojan Najeriya kuɗaɗe da dama.
Gaskiya an dan nema ma'aikatan tsaro haƙoƙinsu na aiki a Maiduguri an ce mu zai hito ba. Hakkin mana na jadarta bai hito ba. Nan ma yanda ma muke nan ɓangaren Zamfara hakkinmu bai hito ba. Akwai wandoji ɗin nan suna aka zargi.
Shi ma wani jami'in soji da aka taɓa kora a aikin na soji a Najeriya sakamakon zarge-zarge daban-daban da aka yi masa. ya ce
aiki dama akan kore mutum in an zarge shi da wani abu to ba mazanin ba koren ba ya kamata a ce an ba su haƙoƙin su koren su ne yana ɗaya daga cikin ƙarin ta'addanci wanda yanzu kana jin wata sabuwar kungiyar ta'adda tana fitar da sauran su
ya kuma do Ahmad Baba Gama mai ritaya ya ce akwai hanyoyi da dama da jami'in soja zai bi domin a biya shi haƙoƙin sa
yau ba wani soja da za a tura shi filin daga ya ce ba a ba shi kayan aiki ba amma tunda har ya zamanto haka aka kore su a cikin aikin soja because ba su bi doka da oda ba a baya hukuma ta zo ta ce ta yafe musu to tunda an yafe musu to kuma haƙƙi ne akan hukuma ta biya su haƙƙin su ko hanyoyi da za a bi ta bisa doka da oda saboda aka so su bi wa'annan
wata majiya da na nuna cewar wasu daga cikin waɗannan sojojin Najeriya da rundunar sojan Najeriya ta kora akan kama su da laifuffuka daban-daban da suka shafi fashi da makami da aikata miyagun laifuffuka a wasu manyan titunan ƙasar nan da ke fama da rashin tsaro Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
to gaida Lamido daga Najeriya kuma bari mu kada turai inda zaben wata yar asalin Najeriya mai suna Kemi Badenoch a matsayin shugabar jam'iyyar Conservative ya faranta ma wasu yan Najeriya da afirkarai wasu kuma ke jinkirin nuna murna Ramutu Garba gare ki
Kemi Badenoch mai shekaru 44 da haihuwa ta zama mace bakar fata ta farko da za ta taba jagorantar jam'iyyar Conservatives a tarihin Birtaniya. Iyayenta dai yan asalin Najeriya ne, duk da cewa an haife ta ne a birnin London, amma ta shafa yawancin shekarun ƙuruciyarta a Najeriya. To koya ake kallon wannan nasarar tata? Ga Malama Amina Muhammad, wannan wani abin alfahari ne. Ga duk bakaken fatan da ke Birtaniya.
To gaskiya babban farin ciki ne sosai ga black community da ke kasar Ingila kasancewa ta mace ta farko baka da ta zama shugaban jam'iyya ta Conservative ana sa ran cewa za a ga canje-canje kuma za ta kawo ci gaba cikin kasar kuma wannan shi ya nuna cewa wannan party nasu kowa ba wai a ce dole su fararen da ke kasar ba wani ma zai iya zama shugaba a ciki
to masu iya magana kan cewa ra'ayi riga dan ga malama Maryam Ibrahim nasarar Badenoch ba wani abun farin ciki bane
dalilin da yasa nake cewa ba abun murna bane ba ita Kemi Badenoch duk sanda ta tashi yin magana musamman akan Najeriya ba za ta taba fadan abun arziki akan Najeriya ba bata taba fadan abin da zai taimakawa mata ba an tambaye ta batun kudin da ake ba mata in sun haihu ta ce wai yayi yawa
su kuwa masu sharhi kan al'amuran yau da kullun kamar Mr. Mark Makama ya ce shakka babu ta kafa sabon tarihi a siyasar Birtaniya amma kuma wani hanzari ba gudu ba yana hangen tarin kalubalen da ke gabanta
One of the major challenges Mrs. Kemi Badenoch could encounter.
Yace ɗaya daga cikin kalubalen da nake hangowa shine matsalar wariyar launin fata. Duk da cewa Birtaniya na daga cikin ƙasashen duniya da ke baiwa mata damar taka muhimmiyar rawa a siyasar ƙasar, gaskiya asali da launin fatarta wani abin dubawa ne ganin zai yi tasiri sosai ga shugabancinta kuma shine abin da ake ɗaga ayar tambaya akai. Ms. Kemi Badenoch dai ta kudura aniyar kawo sauyi ga jam'iyyarta ta Conservative da ta fuskanci gagarumar koma baya a babban zaben watan Yulin da jam'iyyar Labour ta lashe. Dr. Ahmed Idris ya yi tsokaci yana mai cewa.
Haɗa kan su kansu 'yan jam'iyyar Conservative Party ɗin kansu a rarrabe yake tana da abun nan jan aiki a nan wajen harka na farfaɗo da ainihin tattalin arzikin ƙasan kanta. Saboda wannan wahala da ake sha na talauci da tsananin rayuwa ya zama dai abun da abun nan sauki.
Badenoch dai ta samu goyon baya daga mambobin jam'iyyar Conservative da ra'ayinta na ganin an ɗauki matakin rage haraji da kuma farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Gaida Ramatu, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro tare da ni Hassan mai na kaina. A cikin shirin namu na yau za mu duba sakamakon zaben Amurka inda tsohon shugaban kasar Mr. Donald Trump ya samu nasarar lashe wannan zabe, inda mu kuma anan za mu duba ko hasashen yadda alakar tsaro za ta kasance tsakanin gwamnatin Trump da kasashen duniya. Da yake an ga irin kamun ludayin gwamnatin jam'iyyar Democrat karkashin jagorancin Joe Biden, to me ake sa ran gani daga gwamnatin Donald Trump? Win Commander Musa Isa Salman masanin tsaro ne wanda ya karatu a kwalejin horas da hafsoshin sojin Amurka, ga kuma irin hasashen da yake yi.
To Malam Hassan, abu na farko shine cewon ita Amurka a kowane lokaci kuma kowane ne shugabanta, akwai abin da suke ce ma national interest, wato America first. Duk wani abin da za a yi ko kuma wani samun kamar a ce zaman lafiya ko rashin zaman lafiya, wannan su kawai za su duba menene wato interest din America a ciki. America ita kanta a matsayin kasa da kuma 'yan America waɗanda ke musamman kamar masu saida makamai da sauransu. Amma idan tarihi za a duba, sai a ga cewon tunda da shi Donald Trump ya taba yin shugaban kasa, sai ka ga cewon tarihi ya nuna cewon shi Donald Trump a madadin ya ruruta rikice-rikice a duniya, kamar yadda aka san yawancin shugabannin Amurka ke yi, shi yakan duk da cewon da aka ga kaman yana da abin da ake ce ma hawkish, wato yana da alaman zafi. Amma duk da haka za ga cewa waɗanda aka sani a al'ada America na faɗa da su ya ja su kusa da jika, kamar North Korea sun fara maganganun tattaunawa da su, kamar Russia a lokacin nan, kawai waɗanda za a ce so abinda nake gani shine cewa a wannan dawan nashi yawancin waɗannan mutanen za a ci gaba da haka, za a ci gaba neman ta inda za a sulhu, ko kuma koda dai ba a yi sulhu ba dai ba dai za a ce yaƙi ba. Kawai abinda ba zai canza ba shine mun san yadda yake ba da goyon baya mara condition, wato unconditional support da yake ba ma ƙasar Isra'ila, a yanzu kuma da take fada da Lebanon da kuma take waɗannan kashe-kashen a zirin Gaza. Muna ganin kamar abu ne wanda kila zai iya ci gaba duk da cewa ya kai iyakan iyawa, tunda dai in ka duba irin haukan da ake yi sojojin Isra'ila ke yi a Gaza da sauran wurare, da aka cewa to menene kuma ya rage.
To amma Win Commander, da yake Donald Trump ya lashe zaben ne a daidai lokacin da rikicin gabas tsakiya ke kararin cabewa, ko me zaka ce dangane da yadda Trump zai tunkari wannan kalubale?
Kamar yadda ya faɗi cewon zai kawo ƙarshen waɗannan yakin, ba mu san ta yaya za a kawo ƙarshen shi ba. Shin zai ba da wato dama ne na ayi shawarwari ko kuma ayi sulhu, ko zai ba mu bangare ɗaya ne waɗanda dama sun saba a ba su taimakon da zai iya murƙushe gaba ɗaya wancan ɓangaren. A gaba ɗaya dai gaskiya zamanin Trump da kuma mulkin 'yan Republicans a baya-bayan nan ya fi nuna cewa an fi samun zaman lafiya a duniya, kuma an fi samun rashin yaƙe-yaƙe. 'Yan Democrats sun nuna cewa su mutane ne da ke son yaƙi ta ko'ina, su farma mutane da ƙaryan cewa mutane ba su bin 'yancin bil'adama da sauransu. 'Yan Republican da mu ba su wannan ƙaryan, so muna tsammanin cewa ba za su yi irin waɗannan yaƙe-yaƙen ba, marasa kai marasa kai.
Na tambayi babban malami a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero, Farfesa Kamilu Sanufage, ko wani hasashe yake da shi ga gwamnatin ta Donald Trump?
To amma nasarar Trump ba lallai ya kawo wani ƙarin ci gaba a kan wannan harkoki ba na alaƙar Najeriya da ita Amerika. Dalili kuwa shi ne Trump shugaba ne a wancan karan yadda aka ganshi bai damu da Afirka ba. Alal hakika ma tsawon shekaru hudu da yi na gaban da Misira da ya zo bai ma shiga bai zo Afirka ba ko daya. Ita ma Misiran ya je ta ne kawai a ganin cewa bangare ne na gabas ta tsakiya da kuma alakar su da suke da ita saboda batun yakin Isra'ila da Falasinu abu na farko kenan. Abu na biyu kuma da yake sa da alamun ba za a samu wani canji ba shine wato ko da yakin neman zaben shi bai yi magana ko kadan a batun Afirka ba, don haka ba a yi zaton zai ba ta wani muhimmanci ba. Amma ta fuskar tsaro kuma ana sa ran za a iya samun ya cinikin makamai domin su ita Amerika tana cikin ƙasashe na duniya masu sai da makamai, don haka ko ba komai na ko da shi Trump yana kyamata ‘yan Afirka zai iya mai da hankali wajen sai da makamai saboda tasirin da kamfanoni masu sai da makamai suke da shi a siyasar Afirka. Haka kuma zai iya mai da hankali wajen siyan batun man Najeriya. Ta wannan fuskar cinikayya watakila za a ga cewa bai yi watsi da abun ba, zai iya mai da hankali kaɗan ta wannan fuska domin irin gajiyar da za a ci a wajen yin ciniki ta wannan fuskoki.
Daga bisani tsohon jami'in diflomasiyya Ambassador Suleiman Dahiro na ganin ba lele bane a samu wani sauyin a zo a gani. To amma dai duk da haka ya ce yanzu ya yi wuri a yi hasashe saboda haka a ɗan ba da lokaci. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Hassan, yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layi ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Kamar yadda muka bayyana, lambar da za a kira ita ce 2-0-2-9-0-6-8-0. To jama'a, kamar yadda muka ce da yau kofa buɗe take, mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa, ba mu da wani takamaiman maudu'i. Mai magana shi zai zaɓi maudu'in da zai magana a kai muddin dai aka yi magana. Yauwa, da alamar dai ga wani akan layi, muna jin ka.
Yawa, sunana Sirajo Iftikhar.
To Sirajo, muna jin ka.
Daga Hancho Karamar Kumar Kubo a jihar Kaduna.
Muna jin ka.
Yawa, a kan menene ake tattaunawa?
Ai, yau kofa buɗe take, mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa kan duk wani maudu'in da ya zaɓa da kanshi. Matuƙar dai ba abin tashin hankali ba ne ko zargin wani.
Na'am. To ni magana na da zan yi akan zaben nan na Amurka, ni da ma ko Kamal Harris ko kuma shi Donald Trump, ni a nawa ganin duk ɗaya ne, duk wanda ya hawo duk ɗaya ne. Shi kan shi Joe Biden shekara sama da 30 yana son ya zama shugaban ƙasar Amurka, kuma sai wani mai kawo.
Assalamu alaikum.
To mun gode da ra'ayinka. Ga wani kuma akan layi, muna sauraron ka.
Assalamu alaikum. Murya Amerika mai magana umma mala ali shugaban kula murya arewa dogon nuka cikin jahuron Niger.
To muna jin ka.
Abin da an nora ina fita ga wanga zabe an kai na Amerika. Lalle ina ganin kasashe sarwa na Afirka suna murna. Ba abin murna da ba, sabili da kun gani lalle Trump bai son ba iska kasar shi. Kenan ya kamata kuma Amerika wa ku alawade da harkar turawa. Nagode murya Amerika umma mala ali na shugaban kula murya arewa dogon nuka cikin jahuron Niger.
To da alamar akwai wani akan layi, wa ke kan layi? ci gaba, wake kan layi. Akwai wani kuma a kan layi, wake kan layi kuma daga ina? To, kai ma layinka ya samu matsala.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, muna jinka. Wake kan layi.
Eh, kuna tare da Bello Garba.
To, Mallam Bello Garba, muna jinka. Muna jinka.
Eh, to, ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma gwamnatin Najeriya. Da ta taimaka musamman ma akwai wata asibiti nan a ƙaramar hukumar Wurno cikin jihar Sokoto da ta taimaka mata don wannan asibiti gaskiya asibiti ce wadda tana taimakon al'umma kuma tana bukata a ɗaga darajar ta zuwa asibitin ƙasa da ƙasa kuma akwai wasu malamai waɗanda ƙwararri na ya kamata su kansu a ƙara musu girma musamman Malam Nasiru da kuma Malam Aminu wannan ita ce gurin mata biyo ne na gode Bello Garba daga nan Kwara State.
To da fatan waɗanda abin ya shafa sun ji ka kamar yadda muka ce yau fa kofa buɗe take mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa kan duk wani maudu'i matukar dai ba na tashin hankali bane ko zargi ko tsokana ko wani abu haka to da alamar dai akwai wani akan layi wake kan layi to da alamar kuma layinka ya samu matsala. To yau dai mai magana zai zaɓi maudu'in da zai magana da kansa ba mu da wani takamaiman maudu'i saboda haka kofa buɗe take mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa kan duk wani abu matsawar dai ba. To akwai wani akan layi wake kan layi.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam muna jinka.
Ina magana da Alma Yawo baka aikin yaro dan ga kwara namu da jihar Zamfara.
To lalle baka aikin yaro muna jin ka.
Dan magana musamman a haka yan siyasa.
To ci gaba.
Muna kira da yan siyasa cewa sun san alƙalan da sun bari ga mutane. To Allah muna so su gori su tashi. Domin cewa sun yi alƙawari da kai. Allah gidan gaskiya mun sani duk wanda ya zo takara ko daga bakin gwamna har zuwa daga bakin gwamna har zuwa kansila wanda ya zo neman takara yana cewa ga abin da zai al'umma in Allah ya saki to da Allah tun da Allah ba su yarda sun samu dama to Allah muna so gare su alƙawarin da suka saka ya kamata su cika shi.
To mun gode da wannan wato shawara ko ra'ayi da ka gabatar ga wani kuma akan layi muna jin ka.
Sunana Shafale kafin magaji dan ya Musa kuma jihar Nasarawa. Aje bayin barka da aiki.
Shafale kwana dubu barka da zuwa muna jinka.
To Malam Ibrahim gaskiya kira muke son mu yi ga wannan tsadar rayuwa da muke ciki a wannan kasa namu Najeriya. Gaskiyan magana shugabannin mu na Najeriya ba abun da fa za mu iya ci ba sai dai kullun kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dan mun shiga cikin wani hali abunda zaka samu ka ci na lokaci daya wallahi tallahi baka samu kana iya kwana biyu kwana uku baka samu abunda zaka sa bakin salati ba saboda haka kira muke yi ga shugabannin mu na Najeriya kuwa Allah suwa annabi su duba ma'aiki su taimaka ma talaka wannan namu na kasabu Najeriya da fatan za ku tashi kai Ibrahim Allah ya.
To mun gode Shafale da fatan waɗanda abin ya shafa sun saurare ka kuma za su ɗau mataki. To masu sauraro mun fa gode ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayinsa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta ɗaki.
To jami'a Ukraine sun ce Rasha ta kai hari a yankunan Odessa, Kharkiv da Kyiv cikin daren alamis zuwa wayewar garin Juma'a. Inda ta yi amfani da jirage mara matuƙa makamai masu linzami da bama-bamai. Har-haren a cewar Ukraine sun lalata gidaje da ababen more rayuwa lamarin da ya kai ga mutuwar mutum guda tare da jikkata wasu 25. Isra'ila ta ce za ta buɗe ƙofar shiga da kayayyakin agaji zuwa cikin yankin zirin Gaza yayin da Amurka ke ƙara nuna matsin lamba kan a tallafa wa Falastinawa waɗanda suke fama da matsalar ƙarancin abinci da matsuguni tun bayan ɓarkewar yaƙin Isra'ila da Hamas. Wata sanarwa haɗin gwiwa da ma'aikatar tsaron Isra'ila da hukumar tsare-tsaren gudanarwa a yankunan da Isra'ila ta mamaye suka fitar ta ce za a buɗe yankin Kisufim domin shiga da kayayyakin agaji. Sanarwar wacce aka wallafa a shafin X ta ce dakarun tsaron Isra'ila da hukumar wacce ake kira Kogat a takaice suna bin umarnin shugabanninsu ne.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu Omayi da kuma engineer mu ta yanzu Nashon Kale, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.